الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبتك الله تبارك وتعالى بدك من جنيبه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammacin ranar Litinin 4 ga watan Jumadal Ula shekara ta 2436 bayan hijirar Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 23 ga watan 2 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi ne albarka littafin da ake kiransa da suna Ummatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am
wannan kuce da wata san suna fita zakka sai su duba ɗan wasu masu wanda suka gaji kwarai sai su yi littafi su ba su wanda za su sayi abinci a shekara ta dawo ba don su je su yi wata sana'a ba su juya ta abu
wai misali talaka wanda in an ba shi zakka ma ba zai juya ba shi ya halatta a ɗauka a ba shi ma'ana a ɗauki wani kaso mai kauri a ba shi abinda muke so mu sani ita dai zakka abu ce wanda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya shar'anta ma bayinsa manzansa sallallahu wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi ajma'in yayi bayani dalla dalla game da abinda ya shafi hukunce hukuncen zakka tare da cewa Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya bayyana fuskoki guda takwas wanda ake sarrafa dukiyar zakka ko mu ce dangogi guda takwas a fadarsa da ke cikin suratul tauba innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bil sabili faridatan min Allah wallahu alimul hakim a wannan aya Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya zano mana fuskoki guda takwas wanda ake sarrafa dukiyar zakka idan mutum ya sarrafa dukiyar zakka a wata fuska ba ɗaya daga cikin fuskokin nan guda takwas zakka ba ta yi ba kuma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala a nan ya gabatar da talakawa domin ba da zakka ga talakawa shi ya fi kowace fuska mahimmanci don haka idan aka ce talaka shi ne wanda yake mabukaci wanda koda yana da sana'a wanda sana'ar shi ba ta wadata shi to wannan ya cancanta a ba shi zakka duk da cewa a magana wadda take mafi rinjaye mutumin da ya mallaki nisabi na zakka to wannan za a lissafa shi daga cikin mawadata misali in dai mutum ya mallaki nisabi yana juyawa to wannan shikenan za a iya lissafa shi a cikin mawadata to anan kasancewar ba sharadi bane ba talakka cewa sai idan zai juya dukiya za a dau zakka a bashi mai kwari an gane ku kuma da kace su da yawa wasu sukan fitar da wannan zakka su bada ta ga dangin su talakawa su sayi abincin shekara har zuwa shekara mai dawowa wanda bayani ya gabata ba so dai ba so biyu ba a farko wanda ya fi cancanta game da cin zakka shi ne wanda ya fi kusa da kai a rayuwar ɗan adam babu wanda ya fi kusa da shi sama da mahaifa uwa da uba idan mahaifanka talakawa ne ba kai kake daukan nauyin su cin su da shan su da suturar su da dawainiyar su ta yau da gobe to a farko mahaifanka su suka fi cancanta ka ba su zakka kaddara cewa ma kai kake ciyar da su kake shayar da su kake daukan dawainiyar su to sai dai suna da wata diyya ta su wanda kai ba kai kake dauki musu ba to anan suna da yancin ka dau zakka ka ba su amma in ya kasance kwata-kwata kai kake daukan dawainiyar su to baya halatta ka ba su zakka dan kada ya zamanto wata hanya ce ta wayo da dubara domin ture nauyin da yake kanka wanda dama abu ne sananne su kuma ɗan uwa dangi kamar yayyu da kannu da sauransu Allah bai wajarta maka ba ciyar da su da shayar da su in ma ka taimaka musu matsayin sadaka ne amma ba dai ya zama tilas ba a kanka uwa da uba su ne suke zama tilas a kan mutum duk yanda zai yi dole ya ci riya kullu ya nemi sana'ar da zai rike mahaifansa to anan kasancewar waɗannan dangi naka na kusa su ne suka fi cancanta game da ka ba su zakka saboda akwai bambanci ga duk mutumin da ya ba da zakka ga mabukaci dan uwansa na kusa da wanda yake da nesa saboda shi a duk lokacin da zaka ba dan uwa na kusa kana da lada ta fuska biyu ga ladan sadaka sannan kuma ga ladan zakka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana don haka in dai sun cancanta a ba su naka ba su abu mai yawa ko da ba juyawa ba za su yi wannan tasu ta rage din ma su sayi abincin shekara ko su yi wasu bukatunsu daban wannan dai kai ka rage ka ba su kuma sun cancanta a ba su kuma kana da ladan dinki biyu a wajen Ubangiji subhanahu wataala ga ladan zumunta sannan ga ladan zakka yake cewa kai
yake magana kan idan mutum ya zo ya yi sallah a baya sau ya kasance shi kadai ne aka fara sallah
wai hadisin da yake bayani dangane da hani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da sallah a bayan sahu ma'ana mutum ya tsaya shi kadai wannan kwata-kwata baya halatta kuma duk wanda ya yi sallah shi kadai a bayan sahu matukar akwai inda zai iya kusuwa ya shiga to ba shi da sallah an gane ku in dai ka tabbata akwai inda zaka iya dan taba jama'a su dan buda maka ka shiga to baya halatta ka tsaya a karshen sahu kai kadai kai sallah idan akwai inda zaka shiga kake shiga ka tsaya a bayan sahu wannan kwata-kwata baka da sallah amma da ka zo ka diba ka buga babu inda zaka kuzo to anan kana iya tsayawa a bayan sahu kai kadai kai sallah kuma sallar ka ta inganta domin ka'ida Allah ya ajiye mana la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha anan ka ba da iya abin da yake kanka karin fa'ida hadisin da yake bayanin ka janyo daya domin ka tsaya da shi wannan bai inganta ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am
zai taso ba da yin wannan kabara ta sai dai
wai masu misali malaman da suke bayanin cewa idan mutum ya samu raka'a daya misali a isha uku suka kuce masa ko ya samu uku ɗaya ta kuce masa ko a magariba ya samu daya biyu suka kuce masa ko ya samu biyu ɗaya ta kuce masa cewa idan ya meke ba zai tashi da kabbara ba wannan ba mu san wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka iya abinda muka sani dukkan sun kuyawa da tashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi kabbara a dukkan dukawa da zai yi da tashi da zai yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan ce Allahu akbar dan dai malaman malikiya haka suka tafi na cewa idan mutum ya samu daya uku suka kuce masa ko ya samu uku ɗaya ta kuce masa a azzawar da la'asar da isha ko kuma ya samu biyu ɗaya ta kuce masa ko ya samu daya biyu suka kuce masa a magariba suka ce idan zai tashi kurma ba zai ce Allahu akbar yana mikewa kawai karatu zai fara dalilin da suka dogara da shi ba mu san shi ba iya abinda muka sani a dukkan sun kuyawa da tashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan ce Allahu akbar Na'am.
Mutum ne yake kulle kuma mamba shi ta nemi hukunci shi da wata nama ta da wannan da. Kuka har kuma ba ni sanin ba.
To wai tambayar dan uwa wai mutum ne wai yake kulle. Mahaifiyar shi sai ta nemi cewa lamarin matar tasa ya dawo hannunta na shige da fice. Sai in ta ba da izinin fita za a fita, idan ba ta ba da izinin fita ba za a fita ba. To abin da muke tambayar ka ne, wani irin kulla ya ke ni da
kulle?
A shari'a dai babu wani abu mai sunan kulle, kamar yadda wasu suke yi. Wanda kuma suke kirkirar wani hadisin su na ƙarya na cewa wai ita mace a rayuwarta fita uku ne Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mata. Wai fita ta farko fitowa daga cikin cikin mahaifiyarta izuwa wato sararin ƙasa. Fita ta biyu daga gidansu izuwa gidan miji. Fita ta uku wai in za a ɗauki gawarta kenan izuwa makabarta. Dan haka za ka samu wasu sun takura ma mata sun kulle su kwata-kwata mace ba ta fita a rayuwarta. Sun yanke zumunta tsakaninta da danginta. Sai mace ta yi shekara ko ta yi shekara biyu ko sama da haka mace ko kofa ba ta leko ba. Wannan akwai wani nau'i na zalunci a kan haka. Kuma wannan ba karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ce, karantarwa ce ta shaitani. Lallai musulunci ya yi umarnin cewa mata su zauna a cikin gidajensu, kada mata su fita sai idan fita ta kama. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyyati al-ula. Ubangiji ta'ala ya ce ku matan mu'minai ku tabbata wato a cikin gidajenku, kada ku ringa fita irin fita wato ta jahiliya wadda take ta farko, ma'ana ta maguzanci kafin zawar musulunci. Wanda kwata-kwata mace ba ta zama a cikin gida, kuma in za ta fita ba za ta fita da tufafin da shari'a ta shar'anta. Lalle ba laifi bane ba a shari'a mace ta fita in fita ta kama, sawa'an a cikin yini ko a cikin dare, wannan ba laifi bane. Illa abinda Allah ya wajabta ma mace mumina ba riga, in za ta sawa'an mai aure ko wadda ba ta da aure, in har za ta fita da tufafi na shari'a, shine ta saka hijabi a jikinta wanda zai suturce dukkan al'aurarta. Shine Ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin zalika adna an yurafna fala yudayyin wa kana Allahu ghafurur rahim. Da fadar sa wali yadribuna bi khumurihinna 'ala juyubihinna. Da haka in aka ce hijabi a shar'ance shine mace ta sanya tufafi mai fadi kuma wanda yake kakkaura, kada ya zamanto transparent wanda zai rinka bayyana abin da ke bayan sa, ma'ana gangan jikinta. Kuma kada ya zamanto tufafi ne wanda yake ya matse ta wanda zai iya siffanta al'aurarta. Za ta sanya tufafi mai kauri wanda yake kuma mai fadi tun daga sama har izuwa ƙasa, ya zamanto ta rufe dukkan wani sassa na jikinta. Iya abinda Allah Subhanahu wa ta'ala ya haddada mata ta bayyanar da shi ita ce fuska da tafukan hannu. An gane ko? Fuska da tafukan hannu su kadai ne Allah ya bayyana ma mace, ya haddada ma mace mumina ta bayyana. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Ubangiji ta'ala ya ce mata mu'minai kada su bayyana adansu, me ake nufi ado dukkan wani bangare na jikinsu, illa ma zahara minha, sai dai abinda ya bayyana wato daga cikin adan nasu shine fuska da tafukan hannu, kamar yadda magabatan ƙwarai suka yi bayani akan haka. Su kadai ne Allah ya toge mace takan iya bayyanawa, domin rufe fuska sanya niqabi wannan matsayinsa mustahabi ne, amma ba wajibi ba ne. Wadda ta sa ta kyautata, matuƙar kyautatawa, wadda ba ta sa ba kuma ba laifi ba ta yi. don haka su malaman Saudiya sune suka lazunta ma mace cewa dole ta sanya nikahi, suka ce wajibi ne, suka samu takon saka tsakanin su da Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa, har suke wasu daga ciki suke jifansa da wato wata mummunar kalima cewa wai yana so ya halatta tabarruci, wai mata su mutu zurara. Allah ya ji kansa sai ya yi bayani, bayani mai gamsarwa a cikin littafinsa mai suna Jilbabul Mar'a Al-Muslima, tufafin mace musulma. A nan ya koro dalilai ɗaya bin ɗaya sama da dalili ya fi 20 wanda yake tabbatar da fuskar mace da tafukanta ba al'aura bane ya halatta ta bayyana da su. Da suka kausasa masa harshe shi ma sai ya kausasa musu. Wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Ya wallafa wani littafi mai suna Ar-Raddul Mufiya. Ar-Raddul Mufiya. Wanda wannan littafi sai da ya kai a Saudiya, sai dai ka shiga da shi a goye. A maktaba turin sai da littattafai ba a sayar da littafi. To da yake ɗalibai ka san mutane ne masu kwaɗayin ilimi. Galibi ɗaliban Sham waɗanda suke Palestine da Suriya da sauransu su suke ƙoƙarin shigowa da shi na jami'a, suke wannan sayar da shi. Ni ma na same shi ta hanyar wani ɗalibi da muka zauna ɗaki ɗaya ɗan Palestine. Ana kiran shi Aiman. To littafin nan idan ka karanta shi za ka gamsu akan wannan matsala, kuma za ka fahimci cewa su waɗancan malamai sun lazumta ma mace abinda Allah bai lazumta mata ba. To dan haka kasancewa shi rufe huska wannan matsayin shi mustahabi ne, amma ba dole bane ba. Kenan a ka'ida dukkan jikinta dole ta rufe illa kawai iya abinda za ta bayyanar da shi fuska da tafukan hannu in za ta fita. Hatta da duddige al'aura ne baya halatta mace ta bayyana. Dan haka idan ka koma hijabin matan farko, matan jiya, sahabiyat suna tafiya tufafinsu yana jan ƙasa. Wanda wata mata ta kawo kuka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce, ya rasulullahi, ina tsawaita giza ta hijabina, ina tafiya kuma a wurare akwai wuri mai kazanta, akwai wanda ba shi da kazanta, menene hukuncina? Manzon Allah ya ce, idan kika ja tufafin naki a kan najasa, inda kika ja inda ba najasa ba ya tsarkake, abinda ke bayansa ya tsarkake. Haka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kashidi da barazana game da al-isbal, shi ne sakin tufafi ya wuce ka'ida ta shari'a. Manzon Allah ya ce, mutum uku ko kuma dangogi uku daga cikin mutane, Ubangiji ta'ala a ranar kiyama ba zai musu zance-zance wanda yake na faranta zuciya, ba zai kalle su kallo wanda yake na shin kai, ba zai tsarkake su ba game da dattin zunubi, tare da haka sun cancanci azaba wadda take mai girma. Abu Dharr, Allah ya kara masa yadda, sai yake cewa khabu wa khasiru malhum ya rasulullah, yace aiko ya dangogin nan guda uku sun tabe, sun daɗa tabewa, su wane ne ya manzon Allah, faɗa mana su mu san su don kada mu auka kanmu cikin su. Farko manzon Allah yace al-munnan, wanda yake mai buri, wanda in ya taimaka maka sai ya gura maka ni'imar da ya ma. Na biyun su manzon Allah yace wal musbilu izarahu kullana, ko kuma al-musbilu izara, manzon Allah yace da mai sakin tufafinsa ya wuce ka'ida ta shari'a. Na uku cikon fa'ida, manzon Allah yace da mai sayar da kayansa da rantsuwa wadda take ta ƙarya. To a lokacin da Ummu Salama ta ji wannan hadisi sai ta ce, ya rasulullahi, yaya mata za su aikata da gezar tufafinsu, domin mata suna sakin tufafinsu suna jan ƙasa. Idan aka ce al-isbal shi ne idan wando ne ka saki shi ya wuce idan sau, wannan haramun ne. Duk abin da ya wuce idan sau za a babbaka waɗannan dugadugai abin da ya yi ƙasa a cikin wutar jahannama a ranar kiyama. Duk mutumin da yake sakin tufafinsa ya wuce idan sau, daga nan abin da ya yi ƙasa sakamakon shi a ranar kiyama shi ne za a babbaka kafafuwan a cikin wuta. Shi ne ya ce, ma asfala minal ka'abai nifafin nar, iya inda aka so wanda mumini, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana, shi ne nisfus sa, ya zamanto tsakiyar kwari, wannan shi ne a sunna. amma ya halatta ka dan saki wandanka yazo daidai da idan sau, amma dole kuma idan sau su bayyana a fili, amma ka sake shi ya wuce idan sau, wannan haramu ne, kuma laifi ne daga cikin manya-manyan laifuka, wanda sallah da azumi ba sa kankarewa face illa kawai tuba ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Duk lokacin da zaka ga mumini ya sifanta da irin wannan sifa, wallahi Allah yana tufatar da shi wani kurjini, duk wani makiyin Allah idan ya gan shi zai razana, zai furgita, kuma zai kauce ya bashi hanya, ya san babu wasa tare da shi. To irin wannan sifa ta musulunci su ne makiyan Allah a yau, ba sa bukatar musulmi su siffanta da wannan sifa. Idan namiji ne ba a son ya rage wandonsa, ba a son ya bar gemu ko a gan shi da hisin musulmi da dan asuwakin shi, duka wannan ba a suwa. Idan mace ce ce ba a so a ga hijabi, so ake tafuta tsirara, so suke kamar yadda suka zama gayya ta wutar jahannama, so suke sauran jama'a su zama haka. Wadulau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a, wadda kathirun min ahlil kitabi law yuridunakum min ba'di imanikum kufara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq wa waddu law takfurun lam tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamati yafsidu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Yanda suka kafirta ne suke bukatar mu'minai su kafirta, dan haka duk irin waɗannan al'amura kowa ya sani, duk mai hankali wallahi ya san duk rikicin da ake a duniya a yau, fitina da ake motsawa, akwai matakan da ake so a kai. Musulmi ne ake bukatar a furgitar da su, a razanar da su gaba ɗayan su, ya zamanto duk wani abu na karantarwar addini suna ɗari-ɗari da shi, suna kauracewa wai don kada a kyamace su a cikin jama'a. Don haka mun yi bayani a jiya na cewa duk lokacin da shuwagabanni suka yi umarni cewa a yi kaza ko a dina kaza, in dai akwai saba ma Allah ko saba ma manzonsa, baya halatta a yi musu biyayya. Duk abin da za a yi da kai a yi, idan ana bukata a jefa ka cikin kwalba, a jefa ka bayan duniya har mahadi ya bayyana, ko kuma in ana so a yi kulikulun kubura da kai a nike ka. Manzon Allah yake cewa fa in umira bi ma'siya la sam'a wala ba'a, idan aka umarci musulmi game da wani aiki na saba ma Allah, ba maganar yaji kuma ba maganar yabi. Manzon jiya ka koma, wace azaba ce ba su hadu da ita ba akan musuluncin da suka karba. Khabbab ibn al-Arat Allah ya kara masa yadda, hadisi ne sahihi, ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya rasulullahi, shin baka gani irin cikin yanayin da muke ciki na tsanani da matsin lamba da kunci, ka roka mana Allah, Allah ya mana maganin waɗannan kafirai. Manzon Allah yake cewa, ya Khabbab, ka san da cewa waɗanda suka gabace ku za a kama mutum a yi rami a cikin ƙasa a saka shi, wannan rami ya kama tsatsar shi, za a zo da hantsaki a ringa tilla gangan jikin shi, wannan hantsaki sai ya tilla fata, ya tilla tsoka, ya je ya iske kashi, a zo da wani idan aka sanya shi cikin ƙasa aka binne shi, misali daidai tsatsar shi, sai a zo da si, an gane ko mu ce si, sai a zo da si sai a raba kanshi, a dora a kanshi, za a raba shi biyu, amma wannan ba zai sa ya gudu ko ya ja da baya akan musulunci shi. Manzo Allah sai yake cewa, ya Khabbab, yake cewa kun yi gaugawa. Kaga anan yake nuna mana ashe duk abin da za a maka na matsin lamba da kuntatawa, in dai a sanadiyar ka bi Allah ka bi manzonsa ne, to ka jimre ka dau hakuri, sakamakon ka mai girma ne a ranar kiyama. Dama Allah ya faɗa, a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna alkadhibin. A irin wannan zamani na fitina ake bambanta tsakanin farar tsakuwa da azurfa, a bambanta tsakanin danduma da dankabewa, a bambanta tsakanin zare da abawa, wane ne mai gaskiya a cikin imanin shi, wane ne wanda yake kuma da'awar imani ne yake. To dan haka anan kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ma Ummu Salama, yace to abinda za a yi, mata su saki hijabin su ya ja kasa dani daya. Ummu Salama Allah ya kara mata yadda, sai ta ce idan tankashifu aga damu hunna, ya rasulullahi in har dani dine mata za su saki tufafin su ya ja kasa to dugadugan su za su iya bayyana domin daga iska ta kada zai dage idan ya dage kuma dugadugan su za su bayyana sai manzon Allah yace yurkhinahu dira'an wa la yazina manzon Allah yace su sake shi kamun guda manzon Allah yace amma kada su gada akan kamun idan aka ce kamu daga gwiwar hannu zuwa kenan tsawon wannan yatsa ta tsakiya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana hijabin mu'mina in ta saki ya kai kasa kenan abinda zai ja kasa ya zama tukamu guda to duk da cewa akwai wata hikima da suke da wata dabara ta sanya susiti da sauransu amma in kika sanya susiti ya kamata a ce tufafin naki ya sauka ya rufe gaba koda diddigen naki ba zai bayyana ba ya zamanto ya rufe kenan surar wato kafar taki koda kin sanya wannan safa haka ya dace to dan haka kenan anan abin da muke so mu sani wannan shine ake nihi da kawai tsari na musulunci in mace za ta fita da tufafi wanda yake na shari'a kuma idan ta fita ba maganar cuduwa da maza waɗanda suke a jani kuma ba maganar din tsakiyar titi mace a gefin titi aka santa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta kuma babu maganar daga murya kuma babu maganar kashe murya ta je har inda za ta je ta dawo koda kasuwa ce amma maganar a kulle mace a cikin gida a hana ta fita wannan kwata-kwata baya da asali a shari'a a ce kwata-kwata mace ba za ta fita ba za ka samu irin waɗannan mace ko ba ta da lafiya ba sa kai ta likita sauransu kuma inda za ka koma addinin nasu gaba ɗaya sun takaita shi akan wannan za ka ɗauki abubuwa da yawa sun tozartar da suna addini kawai sun takaita addininsu akan kulle mata a cikin gida kwata-kwata cewa ba sa fita sannan maganar da ka ce fice da shiga da fice a hannun mahaifiya yake wannan ba abu bane ba wanda Allah ya danka a hannun mahaifiya a hannunka kai mai gida yake domin wannan mace kai ne ka zo da ita in za ta fita baya halatta ta fita sai da izininka koda mahaifiyarka ba ta da yancin da za ta ba ta izinin ta fita sai dai ita mahaifiyar taka ta tirsasa ka dole ka ba ta izinin cewa ta fita an gane ko amma ita a karan kanta mahaifiya ba ta da yancin da za ta ba matarka izinin cewa ta fita dole abu ne wanda Allah ya danka a hannunka sai dai ita mahaifiyar taka da kiraye ka ta umarce ka cewa wance bar ta je wuri kaza in dai ba wuri bane na saba ma Allah ko saba ma manzansa to ya zama wajibi ka bi umarnin mahaifiyarka darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin baban da ke bayani game da hukunce-hukuncen jingina da wasu abubuwa daban na mu'amaloli wanda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana wanda a darasi da ya wuce mun tsaya ƙarshen hadisi na Hanzala ibn Qais Allah ya ji kansa ke cewa na tambayi Rafi ibn Khadij Allah ya kara masa yadda dangane da wato ba da hayar gona ta hanyar kenan zinari da azurfa ka ba da gonarka a baka wasu kudade domin a yi amfani da ita ma'ana a noma ta Rafi ibn Khadij Allah ya kara masa yadda sai ya ce la ba asali ya ce in dai haka ne na a baka kudi ka ba da gona wannan babu laifi sai yace innama kana nasu yu'ajiruna ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bima alal madiyanati wa aqbalil jadawil yace ka san da cewa mutane sun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yu'ajiruna sukan bada hayar gonus bima alal madiyanati game da abin da yake kan gaba ta manyan koromu cewa nasu lafazin almaziyanat jam'i ne na wato shine maziyana in aka ce maziyana shine ita ce babbar kurama kenan wa aqbalil jadawil wato daga gaban kankanan goran sai mai gona ya samu labor sai ya zo ya nuna masa bonus sa ya ce masa daga nan abin da yake can dukkan waɗannan dabinai waɗanda suke gabar koramu manya da waɗanda suke kankana wa ashiya'a min az-zar'i da wasu abubuwa na shuka daga nan zuwa can wannan gaba dina wani baka da wani haƙƙi a ciki ka kula ka tattala shi amma sauran wannan fili na gona wannan naka ne kaje ka shuka abin da kake so ko kuma waɗannan itace daga nan zuwa can ka kula da su din sun yi ƴaƴa kai zaka yanka amma daga nan zuwa can wannan gaba dina wani ne mai gona wanda wannan labor shi kadai ne zai yi aiki to shine Rafi ibn Khadij sai yake cewa fa ya haliku hadha wa yaslamu hadha wannan yakan hallaka wannan ya kubuta domin ka san in fari ya zo galibi wanda yake bakin ruwa bai cika shafar shi ba wannan yakan hallaka wannan kuma ya kubuta wannan ya kullin nasi kira'un illa hadha Rafi yake cewa jama'a a wannan lokaci ba su da wata haya da suke badawa ta gona illa haka kawai ka kirayi ma'aikaci ka bashi gona daga nan zuwa can nawa ne daga nan zuwa can kai kuma ka noma abinda aka samu na amfani naka ne nan sai ya hallaka nan kuma sai ya kubuta shin yanzu idan rabon mai gona ya kubuta na ma'aikaci ya hallaka anan kaga akwai wani nau'i na zalunci akwai wani nau'i na zalunci saboda ya sha wahalar banza sai ce wa lidhalika zajara anhu saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsawatar ya haramta yace daga yau irin wannan mu'amala kenan ta musaka shayarwa manzon Allah yace daga yau a dina sai ce fa amma shay'un ma'lumun mahmun kusan da cewa wani abu wanda yake sananne abin lamun cewa manzon Allah yace fa la ba'sa bihi babu laifi manzon Allah sai ya nuna iya yanda za a yi kai mai gona in ka samu ma'aikaci sai ka zo ka nuna masa gonar ka gaba daya abinda nake so da kai zo mu yi yarjejeniya waɗannan itace na wanda na shuka ka kula da su ka tattala su da duk abubuwan da na shuka a lokacin da aka girbi amfani za a kasa kashi uku ni mai gona ina da kashi biyu kai ma'aikaci kana da kashi daya iya yanda aka yi yarjejeniya ko shi ma'aikaci ya tashi da kashi biyu mai gona ya tashi da kashi daya ko kuma su raba tsakiya iya dai yanda suka dandance manzo Allah ya ce in dai haka ne ya ce babu laifi wannan yake nuna mana kasancewar baya halatta ma'aikaci ya maka aiki ba tare da an dandance ba kamar misali zo ka mun kaza ni na san abin da zan baka idan ka kirayi mutum zai maka aiki to a farko abin da ake bukata ka sanar da shi wannan aiki a kaza za ka mun misali dan faskare ne ka fito masa da itace ya faskara baya halatta ka kyale shi sai ya faskara sannan kuma a rinka shan daga a wajen ladan shi ka kan iya zaluntar shi kan iya zaluntar ka amma a farko in kun dandance a nawa za ka faskara mu waɗannan itace misali sai ya ce dala ɗari sai ka ce masa a'a in kayi a dala 50 ka faskara ya ce to ƙara wannan abu kaɗan ka ce masa to zan baka dala 60 ya ce to shi kenan kaga a nan kai baka shiga haƙƙinsa ba shi bai shiga haƙƙinka ba an yi yarjejeniya amma in sai da ya gama aiki sannan za ku ce a lokacin nan za a yanke kudin ladan shi to wannan za a samu wata ja'ija mai yiwuwa ya ringa ganin kai ka kware shi ka zalunce shi ko kuma kai in ya yanka maka kudi ka ringa ganin cewa ya zalunce ka Allahumma sai dai a nan in ka tabbata aikin ka san cewa kaza ne ake badawa duka abin da ake badawa baya wuce kaza kuma kana da nihin ka kyautata mishi ka bashi lada sama da abin da ya cancanta a bashi na ladan aikinsa wannan ba laifi kana iya bashi aiki in ya gama ka bashi ka linka masa ka ƙara masa wani abu kamar yadda dabi'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baka haƙƙinka kuma ya linka maka shine yace fa amma shay'un ma'lum kusan da cewa wani abu wanda yake sananne mabmunun wanda yake abin lamun cewa kenan anan abin da yake nihi wani abu sananne abin lamun cewa kenan in kai mai gona ne ka san a nawa ne zaka bada hayar gonarka in kai ma'aikaci ne zaka yi aiki ka san da cewa kaso nawa gare ka a cikin amfani na gonar idan an samu kenan in an samu amfani ka samu in asara ta samu da kai da mai gona gaba ɗaya ta shafe ku idan Allah ya kaddara ba a samu amfani ba kaga ai asara ba kai kadai ba ta shafa hatta da shi mai gona sai dai a yi yarjejeniya gonar gaba ɗaya da wuri wanda yake mai amfani da wanda ba shi da amfani duka za a yanki amfanin in ya kai sannan kenan a yi a kasa kowa ya dauki iya rabansa idan ku gona ce zaka bada haya ya zamanto kudade ne sananne kenan ka san a nawa zaka bada hayar gonarka shine anan manzo Allah ya shine rafi yace fa amma shay'un ma'lumun maghmud sanne dai wani abu wanda yake sananne abin lamun cewa Allah ba asabihi babu laifi game da shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-hadith al-hadi wa 90 ba'da al-mi'atayn an jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma annahu qala aba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bil umra liman wuhibat la wa fi lahu man umira umra man umira umra lahu wa li ajibi fa innaha lilladhi uqiyaha la tarji'u lilladhi a'taha li annahu a'ta a'ta'an waqa'at fihi almawarith li annahu a'ta a'ta'an waqa'at fihi almawarith wa qala jabir radiyallahu an innamal umra allati ajazaha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an yakuna hiya laka wa li akibik fa amma idha qala hiya laka ma isht fa innaha tarji'u ila sahibiha wa fi lafdhi li muslim amsiku alaykum amwalakum wa la tufsiduha fa innahu man a'mara umra fa hiya lilladhi a'maraha hayyan wa mayyitan hayyan wa mayyitan hayyan wa mayyitan wa li akibik wato malam Allah ya ji kansa ke faɗa wannan hadisi ne na 291 riwaya ta Jabir ibn Abdullah ibn Haram al-Ansari Allah ya kara musu yadda ke cewa kaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bil umra liman wuhibatna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zartar da hukunci na kyauta ta iya rayuwa idan aka ce al-umra a Hausa shine kyauta da ake yi iya rayuwa ka ba mutum gida ka ce masa je ka zauna iya rayuwarka ko ka ba shi gona je ka noma iya rayuwarka wannan shine ake kira da al-umra kyauta ka mallaka ma wani wata dukiyarka domin ya amfana da ita iya rayuwarsa a Hausa ita nau'in wannan kyauta suna kiranta darawa darawa ake kiranta da Hausa idan aka ce darawa shine ka ba mutum gida ka ce je ka zauna iya rayuwarka ko ka ba shi gona ka ce je ka noma ta iya rayuwarka to wannan ita ce ake kira da wato umra ta samu wannan suna domin su larabawa sukan yi amfani da lafazin al-umr lokacin da za su yi nau'in wannan kyauta mutum yakan fada ga dan uwansa sai ya ce a amartuka dara umri ko kuma a amartuka hadhihi dara ko kuma ya ce hadhihi dar uskunha umrak to wannan kyauta ta samu asali tun a jahiliya kafin musulunci suka yi wanda wannan yana nuna mana ashe larabawa mutane ne wanda kafin musulunci ma suna da dabi'a irin yadda Allah ya dabi'antar da bayinsa duk wanda yake kan fidira to ya san da ya taimaka ma wanda yake mabukaci an gane ko saboda shi dan adam a yadda Allah ya dabi'antar da shi musamman wanda yake mumini dabi'ar shi ba dabi'a bace ta dan tsako samu ka gidanki idan ya samu abu ya dau iya bukatar shi to a duk abin da ya rige zai yi kokarin taimaka ma jama'a duk abin da ya rage zai yi kokarin taimaka ma jama'a to shine anan wato ake kiranta da al-umra kenan shine yace qaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bil umra liman wuhibat lahu, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar da hukunci game da nau'in wannan kyauta kenan ta iya rayuwa ko kuma mu ce darawa liman wuhibat lahu, duk wanda aka bashi manzon Allah ya yanke hukuncin cewa abin ya zama mallakar shi har abadan abada. Idan ka ba mutum gida ko gona ka ce wani je ka zauna iya rayuwarka, kar ka yi tsammani idan ya mutu cewa wannan gida zai zama naka ko kuma wannan gona ta zama taka. Gaba daya a ran da ka furta wannan kalima to ya zama nashi, iya rayuwarsa kuma ya mallaki wannan gida, ya bada sadaka ko ya yi kyauta ko ya sayar da shi, wannan duka bai shafe ka ba. An gane ku? Indai ka riga ka yi wannan, to wannan gida ya fita daga hannunka, wannan gona ta fita daga hannunka, ta zama ta tabbata ga wanda ka ba. Shine yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zartar da irin wannan kyauta ta iya rayuwa liman wuhibat lahu, ga wanda aka ba manzon Allah yace tashi ci ya mallaka har abada. A wani lafazi manzon Allah yake cewa man umira umra, man umira umra lahu wali akibi, duk wanda aka masa irin wannan kyauta shida zuri'arsa ita ce darawa kenan, duk wanda aka masa irin wannan kyauta shida zuri'arsa, domin a wancan lokaci sukan iya cewa wani je kaka zauna a cikin wannan gida iya rayuwarka, ko su ce wani je kaka zauna a cikin wannan gida kai da zuri'arka. An gane ku? Je kaka zauna iya rayuwarka kai da zuri'arka, kuwa ne je kaka noma wannan gona kai da ƴaƴanka gaba daya, na ba ku wannan gona ku je ku noma iya rayuwar. Shine yace fa innaha lillazi ubiha, manzon Allah yace wannan kyauta da aka yi ta gida ko gona ga wanda aka ce masa je ka an baka iya rayuwarka kai da ƴaƴanka, manzon Allah yace ta tabbata ga wanda aka ba, la tarji'u lillazi a'taha, wannan kyauta manzo Allah yace ba ta dawowa ga shi wanda ya bada, li annahu a'ba'a, micece illa, manzo Allah yace domin yayi kyauta kyauta, waka atfi mawarif, wanda gado gajejeniya ta tabbata a ciki, saboda ka ce je ka kai da ƴaƴanka, to wannan ta riga ta zama gado kenan, shi da ƴaƴansa gaba ɗaya yana mutuwa kenan, ta zama gado da ƴaƴansa, ba maganar ka dawo ka ce ka amshi gonarka ko ka amshi gida ba ta matar su ba. وقال جابر جابر ابن عبد الله كيف ادى الله يكرم مسه يدا انما الامور التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي كسان ده cewa kyauta ta iya rayuwa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zartar da ita an ya kula shine da mai kyautar ya ka fada ga wanda yake nihin ma kyautar shi ya naka wali ake bi je ka wannan gida kai da zuri'arka, ku je ka wannan gona kai da zuri'arka, na ba ku ci gaba da nomawa. Fa amma idza qala hiya laka ma ishta, amma idan yace masa je ka na ba ka wannan gona iya rayuwarka, an gane ku? Ma ishta kenan, matukar kana rayi wannan gona na bara maka je ka noma, ko wannan gida matukar kana rayi na bara maka je ka zauna a cikin sa, kenan wannan kyauta ce an yi ta da sharadi a farko. Sai ya ce fa inna ha tarji'u ila sahibiha, irin wannan takan dawo ga mai ita, tunda anan ka kayyade masa ka masa sharadi, wani ga gida kaza ce kaka zauna iya rayuwarka, an gane ku? Ce kaka zauna matukar kana rayi kenan, na baka wannan gida ka zauna, amma idan ka mutu kenan zan karbi gidana. To ita wannan an yi ta ne da sharadi, wannan sharadi kuma dole ne a cika shi, yana mutuwa kenan gida ya dawo ga mishi. Sai ya ce wa fi lafzin li muslim, a wani lafazi na al-imamu muslim, manzon Allah yake cewa amsiku alaikum amwalakum, ya ku jama'a ku rike dukiyoyinku ku tattala ta kada ku banzatar da ita, wala tufsiduha, kada ku bata dukiyarku. An gane ku? Anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama umarni ya mana cewa mu rike dukiyar mu. Me ake nihi da rike dukiya anan? Ba ana nihi mutum ya rike dukiya kankan ya zamanto mutum baya ciruwa, ba shi ake nihi ba. rike dukiya anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nihin cewa mu tattala dukiya domin dukiya ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wataala da ya jaddada ma bayinsa domin wannan dukiya ta taimaka mana akan samun dama ta kadaita Ubangijinmu a cikin ibada shine anan manzon Allah yace amsiku alaikum amwalakum wato ku rike dukiyarku Allah ne ko in aka ce dukiya komai da za a iya kirga shi cewa yana da kima yana da daraja to wannan dukiya ne abinci shine farko a cikin dukiya duk wani abu mai sunan dukiya kenan dole ne mutum ya tattala shi sai yace wala tufsiduha kada ku bannatar da dukiyarku fa innahu man a'amara umra manzo Allah yace ku san da cewa duk wanda yayi kyauta kyauta ta iya rayuwa manzo Allah yace fa hiya lillazi a'amaraha wannan kyauta ta tabbata wato ga wanda kenan ya ba hayyan wa mayyitan wali akibi wanda aka ma kyautar sawa'an yana raye ko yana mace wato shi da dangin shi wannan duka ta tabbata gare shi shi da zuriyarsa to dan haka waɗannan hadisai ko kuma mu ce wannan hadisi tare da nau'i na lafuzza yana nuna mana ita irin wannan kyauta da ake kiranta al'umra darawa ko kuma ka kiraye ta da kyauta ta iya rayuwa kala uku ce don haka kala nau'i na farko malamai suka ce ita ce al'umral mu'abbada kyauta ta iya rayuwa wadda take ta dindindin kenan shine da mutum zai fada ma wanda zai bashi kyautar gida ko gona ya ce masa hiya laka wali akibika min ba'dik je ka kai da zuri'arka bayan ka duka na baku wannan gida ku je ku zauna ko kuma wannan gona na baka kai da zuri'arka wannan ita ce suke kiranta al'umral mu'abbada nau'i na biyu ita ce al'umral mutlaqa kyauta wadda take sakakka kenan an gane ko shine da zai ce masa hiya laka umrak ko kuma umri a adaituka hazihi dara umraka au umri na baka wannan gida je ka ka zauna iya rayuwarka ko iya rayuwata wannan mutlaqa kenan nau'i na uku ita ce al'umral mashruda kenan kyauta wadda aka yi ta iya rayuwa amma da sharadi shine wanda mai kyautar zai yi sharadin cewa to wani in Allah ya maka rasuwa fa zan karbi kayana kamar da zai ce masa hiya laka ma ishta kenan je ka ka zauna iya rayuwarka kenan in Allah ya maka rasuwa kenan zan dawo na karbi kyautata to anan abinda zamu lura ta farko da ta biyu gaba ɗayan su wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da su an gane ko wato abin da muke so mu sani kenan nau'i na farko da nau'i na biyu wannan ya halatta ta farko daman ita wannan a bayyana take da kace shi ka kai da zuriyarka kenan wannan kaga har abada kenan wannan ya zama nashi shi da zuriyarsa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa li annaha yake cewa waqa'at li annahu a'ata a'an waqa'at fihi al-mawaris domin yayi kyauta kyautar da gado ya tabbata a cikin ta idan kace masa je ka kai da zuri'arka wannan afili ya bayyana cewa maganar ka dawo akan wannan kyauta bata mata su ba nau'i na biyu al-umra al-mutlaqa wadda take sakakka da zaka ce masa je ka na baka wannan gida iya rayuwarka ko kuma iya rayuwata to wannan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da ita sai ya jefar da sunna ta jahiliya su a sunna ta jahiliya a jahiliya din suka ce wani je ka ka zauna iya rayuwarka ko kuma je ka ka zauna a gidan nan iya rayuwata to da zaran shi wanda aka ba ya mutu sai su zo su karbe gidan shi ko kuma shi wanda yake kyautar idan ya mutu magadan shi sai su zo su karbe wannan gida ko gona manzon Allah sai ya sanya kafa ya shure wannan kenan sunna ta su ta jahiliya manzon Allah yake cewa duk wanda yayi umra shine yace man a'amara umra manzon Allah yake ko kuma shine yake cewa wato shine yace man a'amara umra fa hiya lillazi a'amaraha hayyan wa mayyitan wali akibi manzon Allah yace duk wanda yayi ma wani kyauta kyauta ta iya rayuwa maza Allah yace fahiya lillazi amaraha wannan kyauta da ita tabbata ga wanda yima sawa'an yana raye ko yana mace kuma ta tabbata gare shi shi da dangin sa shi da zuriyarsa kenan wannan nau'i na biyu wanda zaka ce je kaka zauna iya rayuwarka ko kuma je kaka zauna iya rayuwata to in ka masa haka to wannan ba maganar ka dawo ya riga ya tabbata tabbata wannan kyauta ga shi wanda ka ba amma ita al-mashruda wani je kaka zauna a gidan nan da sharadin kenan iya rayuwarka in Allah ya maka rasuwa kenan zan dawo ko kuma in Allah ya min rasuwa kenan wannan kyauta magada na za su karba kenan wannan in aka yi ta da sharadi to wannan ya tabbata kamar yanda malamai suka tafi akan yin wannan sharadi sharadi ne wanda yake ingantacce an gane ku shine kenan suka ce fa amma idza qala hiya laka ma ishta shine anan kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai wato Jabir yake cewa fa amma idza qala hiya laka ma ishta je kaka zauna a wannan gida ko je kaka noma wannan gona iya rayuwarka in Allah ya maka rasuwa kenan zan karbi wannan gona tawa fa inna hata rajibu ila sahibiha Jabir yace wannan gona takan dawo wato zuwa ga mai ita ko wannan gida yakan dawo ga mai shi me yasa saboda an yi da sharadi to dan haka a takeice wannan shine ake kira al-umra sannan kuma ana kiranta ar-rukuba an gane ko nau'i ne na kyauta ar-rukuba wanda tun a jahiliyya suna yi an ambace ta ar-rukuba domin kasancewar kowa yana dakon dan uwansa kamar misali da kace masa je kaka zauna iya mutuwarka in je kaka zauna iya rayuwarka idan ka mutu zan dawo da gidana kaga anan shi mai gida kawai jiran mutuwar wanda ya bashi kyautar gidan yake kenan an ciro shi ne daga al-muraqaba kenan ar-rukuba shine dako ka bashi yaje ya zauna amma ka masa sharadi mutukar yana gari idan Allah ya masa rasuwa zaka dawo da gidanka to wannan shine ake kira da ar-rukuba kuma tare da cewa tuma jahiliyya suka yi wani je kana baka wannan gida ka zauna iya rayuwarka in ka mutu to wani zai shiga gida to da kai da shi kowa yana jiran mutuwar kowa dan haka in ma ka kiraye ta al-umra ko kuma ka kiraye ta ar-rukuba an gane ko dan haka kenan shari'a sai ta tabbatar da nau'in wannan kyauta amma sai ta ruguza abinda su a jahiliyya suka saba na cewa kawai in kai wannan kyauta je kaka zauna iya rayuwata ko iya rayuwarka babu wani sharadi na dawowar wannan kyauta in mutun ya mutu kawai sai su karbe wannan kyauta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sanya kafa ya shure wannan kyauta domin daidai take da kare da zai yi amai ya dawo ya lashe amansa kamar yanda hadisi ya gabata shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa al-aidu fi hibatihi kalkalbi yaqiu thumma yahudu fi kai ko kuma kalkalbi yahudu fi kai kamar kare ne da zai yi amai ya dawo ya lashe don haka wannan kenan sunna ce ta jahiliyya bai dace ba dan haka manzo Allah sai yanke hukunci duk wanda yayi irin wannan kyauta to ta tabbata ga shi wanda aka masa kyautar shi da zuriyarsa wannan hadisi kenan yana nuna mana irin wannan kyauta kyauta ce wadda ta halatta akwai nasti sirrihun daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na cikin sahihai manzo Allah yake cewa al-umra ja'iza ita irin wannan kyauta ta iya rayuwa manzo Allah yace halakce ya halatta mutum wannan kuma yana nuna mana duk wanda aka masa kyauta wato ya mallaki wannan kyauta kenan mallaka wanda take cikakka idan ya ga dama a yau ma yana iya sayar da wannan gona ko ya sayar da wannan gida sannan kuma wannan hadisi yana ƙara nuna mana wajibcin wato mu kula da dukiya mu tattala ta haramun ne kuma mu tuzartar da dukiya duk wani abu na dukiya dole ne mu'mini ya kiyaye shi sannan wannan hadisi yana nuna mana duk wani wayo da dabara wanda zai halitta ma bawa abinda Allah ya haramta to wannan baya dacewa Allah ne ko kenan irin wannan bin sunna ce wadda take ta maguzawa ta jahiliyya duk wani abu da zaka yi da wayan domin ya dawo gare ka to wannan baya dacewa domin ita irin wannan kyauta a jahiliyya su da suke yi suna yi ne mutun ya dawo kuma kasancewar anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya kafa ya ruguza wannan sunna ta su domin su suna dauka kamar misali a ruwa amma yanzu inda zaka ba mutum gida kace masa wani je kana baka aran gida kaza je kaka zauna kaga ya an san aro, aro ba kyauta bane ba. Idan aro ne ka bashi kowa ya san aro ne, duk aron da kaga dama kana iya karbar kayan ka. Sawa'an aron gona ne ka bashi ko aron gida ko aron menene, in dai kayan amfani ne ka bashi ya amfani, in aro ne kenan wannan an san aro ne, kamar yadda karin bayanin zai zo nan gaba. الحديث الثاني والتسعون بعد المئتين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أنه قال لا يمنع أن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها مغردين والله لا أرمين بها بين أكتافكم. قارن بياني أكن وانشان حديثي أبن دمك يسوم غاني دم تمن الله يودا تدش إذن يتو أبو باكين قول ودن إيا بكاتش تو أبن دأكي بكاتا يتيم كاما مبكاتا أبن دزام رورد وانن حديثي كابن مسلم چيني ما فسكي إرم ودن أبوه wanda a fi sabilillahi masu irin wannan dabi'a da al'ada sun yi kada lalle a shekaru da suka gabata akwai mawadata wadanda suka yi gidaje su kawo bayin Allah su shigar da su sawa'an danyen su ne na kusa ko ba su da wata alaka su ba su su yi su zauna iya rayuwarsu su ba su aran wannan gida ko su musu wannan kyautar gida wannan je kaka zauna amma iya rayuwarka to irin wannan lalle ya kamata inda a ce an fahimci hukunci na shari'a sai a tsaya me kake nihi da iya rayuwarka kai sharadin in ya mutu ne ka amshi gidanka ko yaya to kaga abinda ake bukata ya zama tumu mai nai junan su yakan taimaka ma juna amma a yau mun wayi gari iyayen da muka samu kanmu idan kana da gida 10 kake banci naka kai da iyalinka kalla ka samu a cikin waɗannan gidaje 9 da suka rage a samu dide da gida ɗaya mutum ya ba bayin Allah cewa su je su zauna kyauta gaba ɗayan gidajen nan zai sanya su haya idan wata yayi a tusa masa kuɗi ya hada kansu ya je ya yi kwantibuloke wanda irin wannan taimakekeniya da za ka yi ka sanya bayin Allah cikin gida su zauna wallahi Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ya san sakamakon baya ba saboda duk wanda ka gina gida ka sanya shi ka rufa masa asiri duk wanda ya rufa ma dan uwan shi mumini asiri sakamako Allah zai rufa masa asiri a nan duniya da gobe kiyama maza Allah yace wa man satara muslima satarahu Allahu fi dunya wal akhirah duk wanda ya sutirce dan uwan shi musulmi misali yayi wani abin da zai aibanta shi ka lullube shi kake bayyanawa ko kuma ya zamanto ba shi da tufafin sawa ka tufatar da shi ko ya zamanto ba shi da gidan shiga ka shigar da shi gida ya je ya zauna to anan Ubangiji subhanahu wa ta'ala sakamako zai dinka maka anan duniya Allah ya rufa maka asiri a gobe kiyama Allah ya rufa maka asiri dan haka irin waɗannan karantarwa ba wani abu bane ba ne yazo ya wuce abinda ake bukata musulmi ya zamanto su ringa dabbakawa musamman danginka waɗanda suke na kusa masu karamin karfi ya kamata ya zamanto mu'minai junan su yakan taimaka mashi hadisi na 292 Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa la yamna anna jarun jarahu an yagriza khashabatan fi jidari manzon Allah yake cewa kada makwabci ya hana makwabcinsa kafa azararsa ko kurinsa fi jidarihi a jikin katangarsa Allah ne ko an da abin da ke bayan tafi tawhid da masdar ai la yamna anna jarun jarahu gharza khashabatan fi jidari shine yace an ya gariza khashabatan fi jidari manzo Allah yace kada makwabci ya hana makwabcinsa kafa wato azararsa ko kuma kurinsa fi jidari a jikin wato bangonsa ma'ana anan manzo Allah yana nuna mana a duk lokacin da makwabcinka ya bukaci cewa katangarka yana bukatar zai kara duri kamar biyu ko uku ya raba suran shi a jiki ya dora azarin shi ko ya tullo wato kuri ya shigo manzo Allah ya ce to kada makwabci ya hana makwabcinsa an gane ko misali suran ɗakin ka da nashi kuna makautaka da juna sai ce wani da Allah ina bukatar zan tuddo suranka don kurina ya dan shigo kai kuma yin haka babu wani abin da zai cutar da kai to manzo Allah ya ce kada makauci ya hana makaucinsa an ya gariza khashabatan wato ya kafa khashabatan khashaba shine in ma ka ce azara ko ka ce kuri jam'unsa shine khushu kamar yadda can Ubangiji ta'ala ya ce ka annahum khushubun musannada kuma ya kudu Abu Huraira radiyallahu anhu sannan Abu Huraira Allah ya kara masa yadda sai yake fada yake cewa mali arakum anha muridi yace me yasa naga dukkan bushiri kun kauda kai game da wannan sunna me yake nihi da sunna ba yana nihi sunna a yaran malaman fiqhu a sunna a karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ce sunna shine bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da abin da yazo da shi sawa'an na abu wanda yake na wajibi ko wanda yake mustahab mali arakum anha ay ana hadhihi sunna yace me yasa naga me yasa ne ni yace naga duk kuna mushirewa game da wannan sunna sai yace wallahi la armi yanna biha baina aktafikum yace na rantsa da ubangijin da ya halice ni wannan sunna yace zan jefa ta wato tsakankanin kuma ana zan bayyanar da ita ko kun so ko kun ki to anan abin da muke so mu sani wannan hadisi a jimrice manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna mana duk wani makauci yana da haƙuƙuwa akan makaucinsa wanda kuma ya zama wajibi makauci ya kiyaye haƙƙi wanda yake na makautaka don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi sun wuce a lissafa wanda yake kwadaitar da cewa makauci ya kyautata ma makaucinsa matukar kyautatawa daga ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma zala jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayawrisu yace jibril alaihi salam bai gushe ba yana mun gargadi game da kula da makauci cewa in kula da makauci in kyautata masa yace wallahi sai da nayi zaton cewa jibril zai isar mun sako a madadin ubangijinsa cewa idan makauci ya mutu makaucinsa zai iya gadan shi an gane ku ma'ana sai da nayi zaton cewa ubangiji ta'ala zai gadar da makwabci a cikin dukiyar makwabcinsa a ce in Allah ya maka rasuwa duk abin da ka bari to makwabcinka shi ma yana da gado a cikin abin da ka bari da dukiya saboda girman haƙƙi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani mai gausarwa game da hadarin cutar da makwabci an bashi labarin wata mata wuni azumi kwana sallah laifinta daya cutar da makwabta manzo Allah ya ce kai wuta ce in har bata dina ba a gobe kiyama kuma haka manzo Allah ya ce wallahi la yu'mi qalu man huwa ya rasulullah qala man la ya'manu sharuhu bawaika manzo Allah ya ce na rantsi da ubangiji na bai yi imani ba sai da manzo Allah ya maimaita su sahabbai suka ce wane ne ya manzo Allah sai ce man la ya amanu jaruhu bawaikahu ay gawailahu duk wanda baya amuntuwa game da sharrace na makwabcinsa ka rasa wanda zaka ma bala'i ka tada masa hankali ka musguna masa ka cutar da shi face makwabcinka duk mai cutar da makwabci bai yi imani kamar yanda ya dace ai wanda ubangiji ta'ala ya karantar da mutum a cikin alqur'ani makwabci yana da haƙƙi mai girma don haka Allah ya hada haƙƙin makwabci da haƙƙinsa da yace wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wa bi dhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jambi wa ibn as sabili wa ma malakat aymanukum inna Allaha la yuhibbu man kana muqtalan faqura dan haka yana ɗaya daga cikin kyautata ma makwabci wato shine yana ɗaya daga cikin haƙuƙuwa na makwabtaka shine makwabci ya kyautata ma makwabcinsa ka koma a cikin tarihi wanda yake na Larabawa tun a jahiliya yanda suke kula da makwabci suke daukan jininsa jinin makwabcinsa duk abin da ya taba makwabci su ya sama shine sama'u al-bunu adiya yake cewa to ayyuruna anna qalidun wa jarru yake cewa anna qalidun adiduna فقلت لها إن الأكثرين قليل وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل يجي تؤيرنا أن قليل عزيزنا yace wai wata mata ce take aibanta mu take cewa wai dangin mu wai yan kadan ne ban mu da jama'a masu yawa fa qultu laha sai nace mata inna yake tu'ayyiruna anna qalilun adiduna fa qultu laha innal aktharina qalil tu'ayyiruna anna qalilun adiduna fa qultu laha innal kirama qalil an gane ku to ayyuruna anna qalilun adiduna fa qultu laha innal kirama qalilu wai tana aibanta mu tana cewa wai jama'ar mu dangin mu yan kadan ne sai nace kwarai kin yi gaskiya ai daman abu ne sanalle mutanen kwarai a cikin jama'a yan kadan ne kasancewar mu yan kadan babu na zubdawa a ciki sai ce wa ma darrana anna qalilu yace kasancewar mu yan kadan yace wannan bai cutar da mu ba wajaruna azizun domin duk wanda yayi makwabtaka da mutu wannan a tsare yake babu wanda ya isa ya zo ya taba shi zamu kawo masa agaji duk abin da yake bukatar a bashi zamu bashi duk abin da zai cutar da shi kuma zamu tsaya tsayin daka sai mun bashi kariya yace wajarul aktharin dalilu yace gaya makwabcin wadanda suke takama da sun fi kowa yawa ga makwabcin sa kaskanci wannan asalin samawakin bayhudi ne ana kiran shi as-samaw al-ibn adiya amma ya ji darauci haka daga cikin su a jahiliya fara ce wata zogarki na fara yazo ya sauka bayan gidan shi wasu suka zo za su kama yace duk wanda ya taba fara ɗaya daga cikin wannan yace to akan ran shi saboda ta zo ta sauka ta yi makwabtaka da shi dole ne zai bata tsaro kar wanda ya taba ta a bari in ta tashi ta yi gaba wanda yake so ya kama ya to dan haka kasancewar anan abinda muke so lalle makwabci yana da haƙƙi wanda yake mai girma dan haka yana daga cikin kyautata ma makwabci ka bashi abinda zai iya amfani da shi matukar kai ba za ka cuti ba shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana kada makwabci ya hana makwabcinsa ya kafa kurinsa ko azara a jikin bangonsa anan sai a tsaya a yi nazari shin yanzu idan ya kafa azarar shi ko ya kafa kurin shi akwai wani abu na cutarwa game da kai idan ya zamanto soranka daman yayi rauni kafa azarar shi ko kuma dora wannan zai zamanto anan akwai wata cutarwa gare ka to wannan dan ka hana shi ba laifi bane domin ka'ida manzon Allah ya aje mana la darra wala dirara kar ka yi abinda zaka cutu kuma kar ka yi abinda zaka cutar da wani amma matukar ya zamanto shi makwabcin ya buƙaci ya aza wannan kuri na shi babu inda zai dora sina kai kuma babu wata cutuwa dangane da kai in ka bar shi ya dora to anan ya zama wajibi ka bashi izinin ya dora idan ka ki bashi izini yana da yancin da zai kai kara wajen alkali kuma alkali dole zai takura ka ka bashi damar ya dora ya so ko kure shi ko ya dora azabinsa kamar yadda Umar Allah ya kara masa yadda ya yanke irin wannan hukunci kuma babu wanda ya tanka masa daga cikin sahabbai wannan kamar ijma'i ne to amma kasancewar mu a yau ba ma maganar ba mu kauci ya ce wani ina bukatar da Allah ka tangarka zan dan kara duri uku zuwa hudu in dan jingiro surona in dan dora ko kuma ina bukatar katangar ka zan duro kuri ko kuma ina bukatar misali zan dora azarata akan katangar ka ba ma shi ba a yau ruwan damuna ya biyo ta gidan makwabcin ka sai kaga makwabci ya toshi me yake nihi kenan kai ruwa ya cika gidanka gaba ɗaya ka hallaka wanda in ka dauka a zamanin da ya wuce duk gidajen da ka sani abinda ni na sani a wannan unguwa ruwan da yake fitowa tun daga waɗannan gidaje ya shigo cikin gidan wannan ya shigo cikin gidan wannan ya shigo cikin gidan wannan sai ya je ta waccan kwana yake fita sannan ya zo gada amma sai aka wayi gari kawai makwabci sai ya toshe ya ce a shi bai yadda ba da ruwan gidan wani ya shigo gidan shi ko yau gini kake tal ba za ka sanya ba ruwan gidanka ya zama gidan wani ko da kasancewar a nan kai in za ka cuta in ya zubo cikin gidanka dole sai dai ka juyo cikin gidanka in ba za ka cuti ba dan ya sanya talkin shi ya gangaro cikin gidan ka wannan ba zai yi bane ba ka bashi damar ya haka in shi har ya buƙata wallahi zaka ga ana ta bitina ana ta shari'a wai mutun shi bai yarda ba da ruwan gidan makwabcin sa waye biyo ta gidan shi ta so da yawa anan idan mu ya nuna mana wallahi wadanda an toshe ruwa ya cika gidan su suka kwana ba su yi binci ba komai sai da yake to kaga irin wadannan abubuwa duka rashin fahimtar addini makwabci yana da girman haƙƙi akan makwabcin sa wanda gidan ma bai wuce ba ka dauka ka bashi to shine anan kenan abinda zamu lura da wannan hadisi wato maza Allah sallallahu alaihi wa sallama yana nuna mana makwabta ya zamanto suna da taimaka ma juna an gane ku wanda taimakekke ne ga juna wannan shine abinda yake nuna cewa mu mu'minai ne wanda imani ya samu zama a cikin zukatanmu sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana gabatar da haƙƙi na shari'a akan dukkan wani abu wanda yake na san kanka ko mu girman sa ko ma mai ne sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana mutum ya ne kawiya da shi da bi ga abinda Allah ya shar'anta ko da ran shi tana ki dan haka Abu Hurairah Allah ya kara masa da yake cewa mali arakum anha murdi me yasa naga dukkan bujire ma wannan sunna yace wallahi la armu yan nabiha baina aktafikum yace na rantsi da ubangiji na sai na jefa ta tsakan kanu wannan yana nuna mana duk wanda yake da wani abu wanda yake na ilimi to wajibi ne ya tsara in dai ka fahimci wani abu na hukuncin shari'a to dole ne ka isar ma jama'a sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana baya halatta a bar wani hukunci wanda Allah ya shar'anta ma bayi saboda jama'a sun jahilce shi ko kuma sun kauda kai duk wani abu wanda yake na sunna na karantarwa dan kasancewar jama'a sun jahilce shi in nayi za su kyamace ni ko za su yi kaza bai ya halatta ka juya baya an gane ku abinda za a yi ka tabbata akan wannan sunna har su jama'a wato su fahimta su san cewa wannan al'amari da kake karantarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaddara cewa dan kar a kyamace ka ko kana jin kunyar idan su ko kana jin tsoron su kar ka bayyana wani abu na sunna shin yanzu randa suka fahimci cewa wannan abu sunna ne kai ka koye musu kaki wata kima da daraja da martaba taka za ta rige a idan su za su ga cewa ka musu mudahana ka hayince su ka san gaskiya ka koye kaki nuna musu dan haka Abu Hurairah yace wallahi la armi yan nabiha baina aktafihi yace wallahi sai na jefa ta tsakan kanu na fadin aktaf jam'i ne na katib in aka ce katib ita ce kafada ma'ana yayi amfani da wannan lafazi kamar yanda ake duka mutum da bulala a tsakiyar kafadin sa yana jira dadi yace to wannan sunna sai na yada ta sai na bayyana ta a cikin ku kun so ko kuni sai na bayyana muku haka manzon Allah ya fada baya halatta makwabci ya hana makwabcin sa ya kafa kuri ko ya kafa azara a jikin bangon sa wannan kuma yana nuna mana matsayi da daraja da martaba ta Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yanda yake kokarin bayyanar da gaskiya a cikin jama'a yanda yake rayar da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda jama'a suka kaurace mata wanda kuma duk wanda yake rayar da irin wannan sunna shine yake da sakamakon duk wanda ya aiki da wannan sunna har zuwa kiyama nan insha Allah ya dace mudakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.